بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه wato wannan littafin wanda ake kamar yanda zamu gina gaba ne littafin ya ambace shi da cewa muqaddimatul izziya ko ko muqaddamatul izziya littafi ne wanda yake mai albarka wanda yake malami ne wanda yake ya tarar da ilimi da yawa domin malami ne wanda yake mutu fanni ne ba wai kawai gani ne ba ba wai kawai gwarzo ne ba a fiqhu a gani ne a fannoni da yawa gwarzo ne a ilimin hadisi gwarzo ne a ilimin fiqhu gwarzo ne a ilimin usulul fiqhi gwarzo ne a ilimin lugogi shi yasa ya tarar da ilimi da yawa kuma ko da yake maliki ne shi wato yana bin masabar imam malik ne amma ya karba da yawa daga wajen wa'ansu masu bin wasu masabobin da yawa kamar Shafi'awa domin ɗaya daga cikin malamansa shine Imam Jalaluddin Suyuti wanda Suyuti yanda aka sani Shafi'i ne to wannan ne wannan littafin ya karbi ilimi kwarai wajen Suyuti musamman ilimin hadisi musamman abin da ya shafi ilimin hadisi da kuma ilman lugha ya karba wajensa kuma mai littafin nan da wanda ya iziya din nan yayin littafai da yawa risala wannan wanda aka sani sharhohi da ya rubuta mata ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba sai da ya rubuta mata sharhohi daban-daban har guda shida daban-daban yayi wannan ya sake wani saboda dai kokarin ya za a yi mutane su fahimta shi yasa wato yana daga irin malamai masu kokarin cewa ya je za a yi a ga mutane sun fahimta shi ne wannan littafin ya yi wa fatin hijira na da shekara 939 wato bayan Suyuti din da shekara 28 Suyuti ya riga shi mutuwa da shekaru 28 to ya fara littafin nasa da haka alhamdulillahi rabbil alamin bayan ya yi bismillah wanda yake duk wani lamari da mun muhimmi ana fara shi ne da bismillah to kuma bayan bismillah menene yafi dacewa a kawo ko da ba a yi magana ba ma ai an san dai abin da yafi dacewa a kawo bayan farawa da bismillah shine yabo ga Ubangiji subhanahu wataala tunda shine yake mai komai komai kuma bawa dole ya koma ga Allah subhanahu wataala wajen neman sa ko menene duk wata ni'ima da ta samu bawa daga wajen Allah ne wama bikum min ni'matin fa min Allah shi yasa kenan ashe bayan farawa da bismillah sai ya roga Allah subhanahu wataala shine ya hamdala alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah ba wanda ya cancance shi sai Allah domin duk wata ni'ima da ta samu bawa daga wajen wane daga wajen Allah ne wama bikum min ni'matin fa min Allah duk wani abu da za ku gani na ni'ima to daga wajen Allah ne ashe ko wajibi ne a gode wa Allah wajibi ne a gode wa Allah rabbul alamin wanda shi ne yake tafi da baki ɗayan lamarin halitta baki ɗayan lamarin halitta Allah subhanahu wa ta'ala shi ke tafiyar da shi shi ya halitta tun farko kuma koyaushe duk wani mahaluki duk wani abin halitta duk gemansa duk kankantarsa yana bukata zuwa ga Allah domin ba wani mahaluki wanda yake ya sadaukanta da wani abu nasa sai yanda Allah ya yi da shi sai yanda Allah ya nufa da shi ya shaidu na tabbatar na shaida cewa ba wanda yake ya cancanci a bauta masa sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya babu abokin tarayya a gare shi na tabbatar kuma cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzonsa ne manzonsa ne sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya salati ya salami kuma gare shi ya salati ya salami kuma ga baki ɗayan annabawa da manzanni wato akwai saɓani tsakanin malamai akan yawan annabawa sai dai zancen da ya fi shura shi ne cewa annabawa 124,000 shi ne zanni. Wannan akwai hadisi wanda yake kyakkyawa, wato wanda yake za a kafa hujja da shi, wanda ya tabbatar da adadinsu 310 ko 13 ko 14 ko 15 to da alayen dukkaninsu, da alayen kowanne a cikinsu, wato abin nufi da alaye a nan shi ne waɗanda suka bi su, masu bin kowanne a cikinsu da masu bi gare su da kyautatawa, wanda suka tsaya suke kyautata rayuwarsu yadda manzanni da annabawan Allah suka zo da haka. Dama abinda suka zo da shi shi ne cewa bawa ya kyautata rayuwarsa, ya san rayuwar ta duniya an ba shi ne domin ya tsaya ya aiki ga rayuwa wadda take madawwamiya, wanda wannan shi ne kyautata aiki. Shi ne wanda ya tsaya haka shi ne yake ya bi annabawa, ya bi manzanni ta fuskar kyautatawa, ya kyautata rayuwarsa. Bilayumuddin har zuwa ranar sakamako, duk wanda suka zo daga baya in dai su ma sun yi aiki sun tsaya sun kyautata, to su ma salati da salamin ya tabbata gare su. Ya halatta ittifaqan ay salati ko salami ga wani annabawa idan ya zama taba'an lil anbiya'i, bin ne ga annabawa. In an yi ga annabawa to ai ga madiyansu ko da su ba annabawa ba ne, wannan ya halatta ittifaqan. Amma a yi shi istitlalan da farko kawai kai tsaye a ambaci wanda yake ba annabi ba a ce sallallahu alaihi ko alaihi salam, to wannan akwai saɓani. Waɗansu suka ce haka haramun ne, wasu suka ce karahiya ne, wasu suka ce khilaful aula ne, domin ko ba komai min shi'ari ahlul bid'ah, yana daga alamun ma'abuta bid'o'i su ne masu yin salami ga waɗanda suke ba annabawa ba istiklala. To dan karasa mukaddamar ko amma ba bayan abin da ya gabata, bayan abin da ya gabata malamai da yawa sun tantancewa, amma babu dinna ita ce faslul hidabi, ita ce abin da ake kira faslul hidabi, cewa ita ce abad da aka bayar ga annabi dawo, yadda wani yake cewa jaral hulfu amma badu man kana badi'an biha idda aqwalan wa dawudu aqrabu wa kanat lahu faslul hidabi wa ba'dahu fa qutum fasahabanu fa ka'abun fa ya'rubu. Akwai zantuttuka guda biyar a cikin wane ne ya fara cewa amma ba'du, wasu wato zancen da ya fi dai kusa shi ne cewa annabi Dawud shi ne farko wanda ya fara cewa amma ba'du, amma a wata riwayar an ce annabi Yaqub shi ne farko, saboda a takardar da ya rubuta wa sarkin Misra an ce ya ce amma ba'd fa inna ahlu baitin muwakkalun bilal bala, ashe kenan ya zama shi ne ya fara, tunda an san annabi Yaqub ai ya riga annabi Dawud, annabi Yaqub ya riga annabi Musa ma, annabi Musa ko ya riga annabi Dawud. To shi yasa amma babu din nan akwai saɓani wane ne farko wanda ya yi magana da ita, da ka'ida dai wato wajen magana ne fasaha ana zuwa da amma ba'du. Shi yasa za a ga hutubobin annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun da yake duk yakan buɗe su ne da amma ba'du, wanda yake gashi a cikin irin su sahihul Buhari da sauran littattafan hadisi. Za a ga hudubobin annabi sallallahu alaihi wasallam da dogayen bayanan da yake duk yakan buɗe su ne da amma ba'du. To bawa wanda yake mabukaci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa shi ne Abul Hasani Ali, wanda yake bin martabar Imamu Malik, yana bin martaba ta Imamu Malik, wato malami wanda aka yi shi a Madina, wanda shi Imamu Malik an haife shi ne hijira na da shekara 93, ya yi wafati hijira na da shekara 179, shi yasa ya rayu shekara 86 a duniya. To wato ya karɓa daga waɗansu cikin tabi'ai, ya karɓa ma wato daga waɗanda suka karɓa wajen tabi'ai. ya karba daga tabi'ai kamar irin su Nafi'u su Ibnu Shahabi da wa'annan tabi'ai ne. Irin su Ibnu Shahabin ana lissafa su a cikin ƙananan tabi'ai wanda ba su ga da yawa daga sahabban annabi ba, sun ga sahabban da suke yara lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati, irin su Anas ibn Malik wanda sanda annabi ya wafati yana ɗan shekara 20 ne kawai, yana ɗan shekara 20 ne kawai. To wanda yake bin ɗariƙa Shazaliya, yana bin ɗariƙar Abul Hasan Shazali wanda yake ya dace da shi a suna da alkunya. Shi ma Shazali sunansa Aliyu, alkunyarsa kuma Abul Hasan, alkunyarsa kuma Abul Hasan, wato shi Shazali. Abul Hasan Shazali ya wafati hijira na da shekara 656. To Allah ya gafara ga mahaifansa da shehunansa da ƴan uwansa da baki ɗayan ma'abuta sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam, duk masu bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam. To yi musu addu'a cewa su ma Allah ya gafarta musu. Daman yana daga abin da yake ake nema wajen addu'a, idan bawa zai addu'a ya roƙon wa kansa ko wani masoyinsa alheri, to ya roƙa wa sauran bayan Allah ma na kirki irin wannan alheri. Haka sai yakan zamo sababin shi a amsa addu'ar tasa, ko da shi a kansa bai cancanci a amsa addu'arsa ba, amma saboda ya sa mutanen kirki a cikin addu'ar tasa sai a amsa addu'ar tasa. Sai haka ya kan zama sanarin a yansa addu'arsa. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisi, idza da'awtum fa'ammilu, in kun yi addu'a to ku gama da duk bayan Allah na kirki, ku sa su a cikin wannan addu'ar taku. Haka sai kan zama wato sanarin karɓa addu'a. Wannan littafi ne wadda take a gabatarwa ta yi a ce muqaddimatun ko muqaddamatun, wato dangane da cewa tana gabatar waninta. Wato wannan littafi ne takaitacce wanda yake ya dace a fara koyarsa kafin a koyi manya, ya dace ya zamo an tsaya an koye shi an fahimce shi an fahimci da ya tsosa kafin a ce za a tafi ga manyan littattafai. A cikin matsaloli daga ibadu da wani wannan an sanya abinda yake ya shafi mu'amala kamar maganar aure ko maganar yanka, ya za a yanka, ya za a yi aure, ya za ciniki, haka nan gado, to duk an kawo da waɗansu na dubba wanda ake bukata a zuwa gare su yau da a rayuwa ta yau da kullum. Ya shi ne ce da wani wannan abinda yake ba ibada ba, abinda yake ya shafi mu'amala, wanda yake na rubuta ta bisa nasabar shugaba Malik ɗan Anas, wato shi kuma Anas ɗin shi ma ɗan Malik, Malik ɗin kuma ɗan Abu Amir. Shi Imamu Malik sunansa sunan kakansa ne, sunan kakansa Malik ɗin ɗan Anas ne, Anas ɗin kuma ɗan Malik. Shi wannan kakan na Imamu Malik radiyallahu ta'ala yana cikin manyan tabi'ai, yana cikin manyan tabi'ai, wato waɗanda suka ga sahabbai. Ya ga manyan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana cewa yana cikin mutum huɗu ma wanda suka ɗau gawar Sayyidina Usman da daddare suka je suka binne shi bayan da aka kashe shi. Shi wato Malik na farko, shi Malik kakan Imam Malik. Shi kuma Anas mahaifin Imam Malik shi ma ya ga ƴansa a cikin tabi'ai. Sai shi Malik kakan Imam Malik malami ne, ya karɓa ƙwarai, ya karɓi ilimin da yawa wajen sahabban annabi. Shi kuma akwai ɗansa bayan uban Imamu Malik, wato yana da ‘ya’ya da yawa. To akwai ɗaya daga cikin ‘ya’yan nasa wanda yake shi ma malami babba, wanda Imamu Malik ya karɓi ilimi da yawa a wajensa. To amma shi Anas mahaifin Imamu Malik malami ne, sai dai bai shuhura a ilimi ba kamar shuhuran ɗan uwan nan nasa. Ɗan uwan nasa ya fi shi shuhura a ilimi. To shi yasa da yawa a muwadda za a ga wahar da sami an malikin an amihi ubaydullah ibn hadisi wato hayayi min hadisi ya karba daga imam malik. Imam malik ya karba wajen dan uwan ubansa. Akwai ruwayoyi da yawa da imam malik ya yi wajen dan uwan ubansa, saboda dan uwan uban nasa malami ne. To yin tafiya domin yara ƙanana su amfani da ita, domin yara ƙanana su amfana da wannan littafin da wanda suke makamantansu, su ne wanda Allah bai hore musu sun ilimin a halin ƙuruciya ba. Sai yanzu kuma da girma ya zo ake ƙoƙarin samun ilimin, wanda yanda aka sani dai lamari na addini ko mene ne baya yiwuwa sai da ilimi. Duk wani lamari na addini baya yiwuwa sai da ilimi. Imam Hassan, jikan annabi Hassan ɗan Sayyidina Ali, yake cewa duk mutumin da yake girman kai ko duban shekarunsa bai hana shi neman ilimi ba, to na lamince masa cewa lalle sai ya samu matsayi wajen Allah. Kada bawa ya ce yau ya za a yi ya zama ya haɗa kansa da yara wajen neman ilimi ko abin da ya kama da wannan. Shi ilimi ba a huce shi, ba a huce shi. Duk abin da bawa bai sani ba, haƙƙinsa ne ya ƙoƙari ya sani, domin addinin Allah ba a yinsa ta fuskar canki faɗi. Dole sai yanda aka koyar haka za a bi, dole yanda aka koyar yanda addini ya zo haka za a bi. Duyan ibadar bawa in ya zama ba rufe ilimi yake ba, sai ta zama ba inda za ta ba inda za a yi wannan ibadar ta ta za ta. Labudda an tukaddima ta'alluma, ba makawa an kana so ka bauta wa Allah ka gabatar da koyi sani sai ka sanya ake bauta. Ba a yin bautar haka. Wa kullu man bi ghayri ilmin ya'malu a amaluhu mardudatun la tuqbalu, wanda duk yace zai tsaya ibada amma yace ba ruwansa da ilimi, to ya tabbatar duk ibadar da yake ba inda za ta, ibada ta sa dawo masa ake. Dan ba cewa aka yi bauta wa Allah yanda ya ga dama ba, cewa aka yi abu ya bauta wa Allah yanda aka ce ya bauta wa Allah din, ba wai shi yanda ya ga dama ba. To idan Allah ya so, Allah ya so wanda duk ya karanta wannan littafin zai amfana. Shi yasa ko tun san da shi ne littafin nan ne, tun san da ne littafin nan ne littafin nasa, wanda yau kusan shekara 500, kusan shekara 500, domin daga wafatinsa zuwa yau an samu shekara 480 da wani abu daga sanda shi ne littafin nan yau wafati. To amma ana ta amfana da littafin nan nasa, ana amfana da littafin nasa. Shi yasa masalan an duba cikin irin yaƙe-yaƙen da wato Shehu Abdullahi ya yi cewa littattafan da yake ya kamata a tsaya a kula da su za a ga ya kawo wannan littafin. Ko Shehu Mustapha abokinsa a tahrisin da yawa ainihin Shehu Abdullahi za a ga ya kawo littafin nan cikin littattafan da ya kamata a tsaya a kula da su, a kula da su, saboda shi wannan wannan littafin wani ne wanda yake mai ihlasi ne tsarkakewa. Shi yasa ya zama littattafansa da yawa ake ta amfana da su, ake ta amfana da su. Ga sharhin da yawa risala na hayyau yana cikin mafi shuhurar sharhohin risala, ɗaya daga cikin sharhohin da ya mata, wanda an faɗa cewa yana da sharhohi daban-daban har guda 6 a ciki. To wanda yake bin matsakiyar shi ya fi shuhura shi da Kifayatul Ɗalibin Rabbani. Kifayatul Ɗalibin Rabbani shi ke bin matsakiya. Akwai wanda yake ya ɗare shi, akwai na sama da shi, wato shi wannan shi ne kamar na kuɗi, shi Kifayatul Ɗalibin Rabbani ɗin nan da ya fi shuhura. Akwai biyu wanda suke ƙasa da shi ba su kai girmansa ba, kowannensu bai kai girman Kifayatul Ɗalibin, amma akwai guda uku wanda duk sun fi shiyar, duk sun fi shiyar. To na rere wannan littafin daga littafi na wanda ake ambatansa da indata salik madogarar mai haduwa ga masabar shugaba Malik ibn Anas a cikin ibado domin wannan wato da da farko shi mai wannan littafin ya tara littafi babba sunan littafin nasa indata salik to sai ya ga cewa ba dukkan mutane ne zai zama yi musu sauki su ɗau wannan littafin su yi amfani da shi ba sai ga ya dace ya rairaye wasu matsaloli daga cikin wancan babban littafin nasa domin yara da makamantansu su ɗauka su amfana to shi ne wannan littafin na ambaci wannan muqaddamar da muqaddama izziya ko dai don cewa duk wanda ya karanta ta yi aiki da abin da ke cikinta to zai samu ɗaukaka zai samu buwaya duniya da lahira ko kuma don cewa inda ya tara wannan littafin ana cewa da wajen sauƙatul ko sauƙatul izzi ƴar kasuwar izzi wato an dangana ta ga wani ne mai suna izzi to shi da ya zama ya yi littafin a wajen shi ya sa ya ce masa muqaddamatul izziyatu da jama'ar Azhar wato Azhar sunan masallaci babba a Misra wanda Jauhar ya gina shi a ƙarni na hudu to ta ƙunshi babi 11 wannan littafin ya ƙunshi babi 11 to sai mu kwana a nan albabul awwal to albabul awwal babi na farko shi wannan babu a littafin gaba ɗayansa an tsara shi ne mai littafin ya tsara shi ne bisa babobi guda 11 to babi na farko a ciki za a yi magana a kan maganar tsarki wannan an ce tsarki ya haɗa da bayani a kan cewa a cikin ruwa wani ruwa ne wanda yake mai tsarkakewa wanne ne yake tsarka amma ba a tsarkakewa wanne ne kuma yake najasa haka nan kuma wani abu ne wanda za a yi hukunci gare shi cewa najasa ne wanne wani abu ne kuma yake ɗahiri da kuma magana kan alwala da abin da ya shafi alwala da kuma magana kan tsarki wato yayin da mutum ya bar wali ko yayin da ya bayan gida ya zai tsarki to duk wannan ya shiga cikin babin tsarki wato da kuma wanka magana akan wanka da kuma magana akan tainama da magana akan shafa bisa jabira ko shafa bisa hufi to duk wannan matsaloli ne dai wanda za a yi bayani karkashin a kansu a wannan babin to Ubangiji tabaraka wata'ala ya ce haƙiƙa mun saukar da ruwa wanda yake mai tsarkakewa daga sama wannan aya ce mai girma kuma mai wannan littafin ya fara kawo ta saboda ta nunar da cewa duk wani ruwa wanda yake sauka yi daga sama ruwa na sama tsarka ne mai tsarkakewa ne za a iya ɗaukansa ya amfani da shi a komai ko wajen alwala ko wajen wanke najasa ko duk wani abu dai da shari'a take neman cewa sai an amfani da ruwa to ruwan da ya sauka daga sama ya isa a yi amfani da shi a nan da nassin wannan aya ta Qur'ani wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Ubangiji ya sake ka mun saukar da ruwa wanda yake mai tsarkakewa daga sama ruwa wanda yake mai tsarkakewa shi ne ruwan da yake shi a kansa tsarka ne kuma zai tsarkake ga wani abu za a iya wanke wani abu wanda da bai da siffar tsarki ya dawo ya zama yana da siffar tsarki to wannan ruwan shi ake ce da shi ma'ud dahuru ruwa wanda yake mai tsarkakewa ba kawai yana tsarkakake ba ne shi a kansa a zai iya tsarkake wani sama ina misalin ruwa wanda yake mai tsarkakewa kamar ruwan kogi ruwan da yake aka ɗebo daga cikin kogi ruwan kogi wannan ruwa ne wanda yake mai tsarkakewa shi kansa tsarkakake ne kuma zai tsarkake waninsa duk dartsinsa kuwa duk cewa ba za ta yi a shashi ba ko da irin wanda ba za ta yi a shashi ba ne saboda dartsinsa ko abin da ya kama da haka amma duk da haka a shari'ance a iya amfani da shi wajen a yi alwala da shi ko a yi wanka ko a wanke na jasa ko ruwan rija. Ruwan rija shi ma ruwa ne wanda yake tsarka, ruwan da yake aka ɗebo a cikin rijiya, inda ba wani abu bane ya fada cikin rijiyar wanda yake ya sauya wannan ruwan na cikin rijiyar. Yadda nan ruwan yana nan bisa siffar da yake bubbugowa daga idan ruwan wannan rijiyar, to yana nan bisa zama wasa mai tsarkakewa. Ko kuma ruwan da ya sauko daga sama, ruwan sama shi ma ruwa ne wanda yake mai tsarkakewa. Amma fa inda ake cewa wa'annan ruwan suna nan bisa zama wasu masu tsarkakewa da sharaɗin ya zamo wani abu daga cikin sufofi guda uku ba su sauya ba, ba ɗaya daga cikin sufofin ruwan guda uku da yake ya sauya, to a sannan ne yake mai tsarkakewa. Idan ya zama wani abu a cikin sufofin nan guda uku ya sauya, to a sannan ruwan ba nan bisa zama wasu mai tsarkakewa. Su ne kama na farko kamarsa, kada ya zamo kamar ruwan ta sauya. In dai kamar ruwan launinsa a ida yanda yake a ida bai sauya ba, to yana nan bisa zama wasa mai tsarkakewa. Da kuma ɗanɗane, ya zamo ɗanɗanarsa bai sauya ba. Na uku kuma warinsa, yanda ake jin ƙanshinsa a hanci bai sauya ba, to yana nan. Wa'annan sufin guda uku suna nan yanda suke, to ruwan yana nan mai tsarkakewa. Da abinda ke rabuwa da shi kuwa ya zamo sauyawar tasu, da abinda ke rabuwa da ruwan ne a galibi, banda abinda baya rabuwa da ruwan a galibi, kamar ƙasar da yake zaune a kai, to wannan ai ruwa dole ƙasar da ke zaune a kai ya ɗauki kamarta. To ruwan nan sauyawa ba ta cucu ruwa ba, ruwa yana nan mai tsarkakewa a wannan halin. To kun kal kamar nono, misalin abinda yake wato zai sabauta cutuwar ruwa shi ne kamar nono. Nono ya shiga cikin ruwa sai ya zama ruwan launinsa ya koma kamar launin nono, ko ya zama ɗanɗanansa kamar ɗanɗanan nono, ko ƙanshinsa kamar ƙanshin nono. To a wannan halin wannan ruwan ya tashi daga zaman wasa mai tsarkakewa, a sannan ruwan ba mai tsarkakewa ba ne. To ko kuma zuma, ya zama zuma ta shiga cikin ruwa har ruwan ya yi kama ya ɗau launi irin launin zuma, ko ya ɗau ɗanɗano irin ɗanɗanon zuma. In an sa a baki za a ji ɗanɗanon ruwan kamar ɗanɗanon zuma, ko kuma ya zama ƙanshin ruwan kamar ƙanshin zuma. To duk a wa'annan halayen ruwan nan ba mai tsarkakewa ba ne, ruwan ba za a ce yana nan bisa zama wasa mai tsarkakewa ba, tunda siffarsa ɗaya daga cikin siffarsa ko fiye da ɗaya ma ta sauya. Ko da ɗaya ce daga cikin wa'annan sufofin guda uku ta sauya, to ruwan ya zama ba mai tsarkakewa ba, ballantana idan sufofin da suka sauya sun haura guda ɗaya, ya zama misali da launin da ɗanɗanon ko da launin da ƙanshin sun sauya, to sai ya zama ruwan ba mai tsarkakewa ba ne a sannan. Ko kuma ya zama ya sauya da bawali, bawali ne ya zama a cikin ruwan, sai ya zama bawalin da ya shiga cikin ruwan ya sauya kamannin ruwan, ko dai ta fuskar ya sauya launinsa, ko ta fuskar ya sauya ɗanɗanonsa, ko ta fuskar cewa ya sauya warinsa, to a wannan halin ruwan ba mai tsarkakewa ba ne. Ko kuma taroso, ya zama taroso ce ta shiga cikin ruwan ta sauya ɗaya daga cikin sufofin nan uku, ko dai launi ko ɗanɗano ko wari, to a sannan ruwan ba mai tsarkakewa ba ne. Wato a nan malam ya kawo misalai guda huɗu, misalai biyu na abu wanda yake tsarka da zai shiga cikin ruwa ya zama ya sauya ruwan. Ya sauya ruwan shi ne ya kawo misalin nono da zuma. Misalai guda biyu ko na abin da yake najasa shi ne bawali da taroso, don a nuna cewa wato ba sai lalle abinda yake najasa ba ne ke shiga ruwa ya ɓata ruwa. Ko da abinda yake ɗahiri ne ya shiga cikin ruwa, to ya fidda wannan ruwan daga zaman wasa mai tsarkakewa, sai dai a bashi wani sunan daban. Amma dai ba mai tsarkakewa ba ne ba a ɗauke wannan ruwan a yi alwala da shi ba, a ce ai abinda ya shiga ai tsarkakakke ne. A'a, da ruwa aka ce a yi alwala. Idan wani abu ya shiga cikin ruwan ya zamo har ya sa wannan ruwan ya kama da wannan abin, ai ruwan ya tashi daga zaman wasa ruwa sak, ba za a yi kiransa ruwa sak ba, sai dai a ce ruwan da yake abu kaza ya shigar masa, ko ruwan da nono ya shigar masa, ko ruwan da zuna ta shigar masa, ko ruwan da bawali ya shigar masa, ko ruwan da taroso ya shigar masa. To idan wani abu da so ko ruwan guda ko ya zama so sauya, ya sauya da abin da aka ambata ko abin da ya kama da shi, to yin alwala da wannan ruwan ba inganta. Bai inganta ba a ce za a ɗau wannan ruwan a yi alwala da shi, ko a ce za a yi wanka. Yin wanka da shi bai inganta. Bai inganta ba a ce za a ɗau wannan ruwan a yi wanka da shi, ko kuma walal istinja'u, haka nan bai inganta ba a ce za a ɗau wannan ruwan a yi tsarki da shi. Ba a ce za a ɗau wannan ruwan a yi tsarki da shi ba, amma kuma sai dai yanzu a tsaya a yi bayani kan hukuncin shi kansa ruwa. Menene hukuncinsa? Za a kiransa tsarkakakke ko za a kiransa najasa? An faɗi dai cewa gaba ɗaya kan ba mai tsarkakewa ba ne, to amma kuma tsarkakakke ne ko ba tsarkakakke ba? To shi ne aka ce wal mutaghayyiru bidahiri, ruwan da yake ya jirkita da abin da yake tsarkaka, abin da ya shiga cikinsa abu ne wanda yake tsarkaka, shi ya saboda ya zama ya sauya, to dahiru wannan ruwan yana nan bisa gani wasa tsarkaka, sai dai ba mai tsarkakewa ba, amma ba mai tsarkakewa ba ne. Ya halatta a yi amfani da shi a cikin abin da yake na al'ada, abin da ba shari'a ba ce ta ce a sa ruwa a wajen. A al'ada ce ta yi hukunci da a yi amfani da ruwa a wajen, kamar sha ko dafuwa. A sha wannan ruwan, a dafa abinci da shi. Haka nan ya halatta a ɗau wannan ruwan a wanke tufafi da yake za a wanke shi ne saboda dauda, ba wai don najasa ba. Idan an sa wannan ruwan an wanke don a gusar da dauda kawai, ba najasa ba, shi ma ya isa, ya inganta. Amma inda ba a yi amfani da shi ba ya zama najasa ta taba tufafi ko jiki ko waje, a ce za a ɗau wannan ruwan a yi amfani da shi, to wannan ruwan bai isa ba, shi ne wala yusta'malu, ba a amfani da wannan ruwan fil ibadati, a cikin abin da yake ibada. Abin da yake ibada ba za a halatta a yi amfani da wannan ruwan ba, ko an yi amfani da wannan ruwan, ruwan bai isa ba. Ruwan da yake koya jirkita da abin da yake najasa, kamar wanda bawali ya shige shi ko azura taroso, to najasa wannan ruwan ya zama najasa, bai halatta ya amfani da shi ba a cikin wani abu daga ibada, daga al'ada, ko a cikin wani abu daga ibada. La yusta'malu fi shay'in min al'adati wa la fi shay'in min al'ibadati, ba a amfani da shi a cikin wani abu daga al'ada ko a cikin wani abu daga ibada. Ba inda yake wannan ruwan za a yi amfani da shi, bai halatta ko da wanka na jin sanyi ko na gusar da dauda daga jiki a ce za a dauka a yi amfani da shi ba, domin shi kansa najasa ne. In ya taba waje ma ko ya taba jiki, wajibi sai an wanke wajen ko an wanke jikin. To idan ruwa ya zama ya jirkita da abin da yake mazauninsa, idan ruwa ya zama ya jirkita da inda yake mazauninsa, kamar ya zama ƙasar da ruwan yake ƙasa ce da take ja, jan ƙasa ce ko kofarar ƙasa ce ko ƙasar kanwa ce ko ƙasar gishiri ce, sai ya zama ruwan ya yi kama da farfari ko ya yi jaja ko ya zama yana ɗanɗanon gishiri ko yana ɗanɗanon kanwa, kamar turɓayar da yake kai, ko gishiri ya zama ƙasar gishiri ce ko kuma nura, ko kuma ya zama ya jirkita da abin da yake ya haifu daga gare shi, abin da yake daga ruwan ya haifu, katuhu labi, kamar ya jirkita da gansakuka, ruwan da yake ya jirkita da sababin gansakuka, gansakuka wadda ba abin da yake kawo ta sai a ban ruwa ya daɗe ya zama iska na buga na kaɗa shi, to ko kuma ya zama ruwan ya jirkita ne saboda ya daɗe a ajiye, ya daɗe a wajen sai aka je yana wari ko nonosa ya sauya, ba wai dai wani abu ne ya shigar masa ba, to wannan jirkitar ta ruwan ba ta cuci ruwan ba, ruwan yana nan bisa zama wasa mai tsarkakewa. za a dauka ai alwala da shi ko ai tsarki da shi ko a wanke najasa. Ya halatta ai amfani da wannan ruwan a cikin abin da yake al'ada ko abin da yake ibada. Ya halatta ai amfani da ruwan a cikin abin da yake al'ada ko abin da yake ibada. Sai dai annan sai a kula da wani abu daya. Da aka ce masalan ya halatta ai amfani da shi a al'ada, ana nufin zarar halacci idan ya zamo ba a tabbatar zai cutar ba, amma idan ya zamo masana suka tabbatar da cewa wannan ruwan saboda wannan jirkitar da ya ko da dadewa ne ko kuma da abin da ya hayyafa daga gare shi ya zamo aka tabbatar cewa zai cutar, to bai halatta ya amfani da shi ba, saboda an umarci musulmi da amfanin da abinda duk zai amfane shi amma banda abinda zai cuce shi. Kulu minat tayyibati ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, kukuci abinda zai cuce ku, abinda zai amfane ku, haka nan kake amfani da duk wani abinda zai cuce ku. Shi yasa a sannan saboda zamowar zai cutar sai ya zama amfani da shi bai halatta ba saboda cutarwarsa. To najasatun, idan najasa ta hada filma'il kalili a cikin ruwa wanda yake kadan ba mai yawa ba, ka aniyatun ru'i, kamar kwaryar mai yin alwala a kwaryar ruwan alwala ga wanda yake nufin yin alwala, ko kwaryar ruwan wanka ga wanda yake nufin yin wanka, ya zamo najasan nan da ta shiga cikin ruwan ba ta jirkita ruwan ba, to wannan ruwan ya halatta a yi tsarki da shi, a wanke najasa, a yi alwala, a yi wanka da shi. Sai dai fa a ce za a yi tsarkin da shi karahiya ne idan ya zamo akwai wani, akwai ruwan da yake shi ko kankanuwan najasar ba ta shiga masa ba. Shi yasa mu a mazhabarmu zance wanda yake mu'tamadi shi ne cewa koyaushe abin isna da shi game da ruwa da najasa, ruwan mai yawa ne ko kaɗan shi ne maganar jirkitawa. Idan dai najasa ba ta jirkita ruwa ba, ruwan ko kaɗan ne ko mai yawa, to ruwan yana nan mai tsarkakewa. Idan kuma najasa ta jirkita ruwa, to shi kenan ruwan ya zama najasa. Wannan ita ce ruwaya mu'tamada a mazhabarmu. Akwai ruwaya a mazhabar wadda yake ta tafi a kan cewa ruwa idan ɗan kaɗan ne bai da yawa, najasa ai ƙanƙanuwa ta shiga cikinsa, to ko da ba ta jirkita shi ba ruwan ya zama najasa. Shi ne wadda mai risala ya kawo. وَقَلِيلُ الْمَاءِ يَرُوهُ قَلِيلُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ, ruwa dan kadan najasa kankanuwa ta mai da shi najasa ko da bata sauya shi ba. To wannan ruwayar ba ita yace mu'tamada, ruwaya wadda take mu'tamada shi ne cewa ruwa dai duk yawan sa duk kankantarsa abinda suke sawa a ce ya zama najasa shi ne idan ya zama ya jirkita da najasa, sai ya jirkita da najasa. Amma in najasa ta shiga masa bai jirkita ba, duk kankantarsa ba za a ce najasa ne ba, illa iyaka sai a ce ba da shi aka fi son ai alwala ba, in dai akwai wani, in akwai wani to gara ai da wani da ai da shi, amma in aka da shi din ko da akwai wani ya isa alwalar ta yi. To ruwan da yake an yi amfani da shi a cikin alwala ko aka yi amfani da shi a cikin wanka, ruwan nan yana nan bisa zamowarsa mai tsarkakewa. Sai dai karahiya ne a ce za a sake alwala da shi ko a sake wanka da shi idan ya zamo akwai samuwar waninsa, akwai waninsa, in akwai wani ruwan to shi wannan sai a kya, ya fi kyau a ce an kyale shi. Ya zama misalin mutum ne zai alwala, ya zama duk gaba ɗaya gaɓoɓinsa ba dauɗa ba komai, ya zama ya yi alwala duk ruwan yana tare shi ba zubarwa yake ba, to wannan ruwan da ya tare ɗin nan a ce wani ya zo ya ɗauka ya sake alwala da shi ko shi ya sake alwala da wannan ruwan in akwai wani karahiya ne. Amma in ba wani ba karanci, in da ya zama shi ruwan bai jirkita ba, don zamowar an yi amfani da shi ba komai, bai cuci ruwan ba, wannan shine masabar mu. Amma akwai wata masaba da tace a ai ana amfani da ruwa a alwala karfin sa ya tafi, ba zai sake bai da karfin sake wata alwalar, a ce za a sake wata alwalar da shi. Kalmusta'amali zantutuka biyu matabbata ne bil karahati, da karhanci wa'ada ne ha da rashin karhancin. Fil musta'amali, a cikin ruwan da yake an yi amfani da shi fi gairihi, a cikin wani gusar da kari, ruwan da aka yi amfani da shi a cikin abin da yake sunna ko abin da yake mustahabi ko abin da yake mubahi, to a sake amfani da shi a wajen rafu hadasin ɗauke kari, wannan karahiya ne ko ba karhanci? Ina misalin wannan kalmusta'amali kamar ruwan da aka yi amfani da shi a cikin wankan da aka yi don zarar a ji sanyi a jiki. Mutum ne yi wanka ba don komai yi wanka ba, ba wai dauɗa ce a jikinsa ba, balle a ce ai ya wanke ta ta fito tare da ruwan ta jirkita ruwan, a'a yayi ne kawai don ya ji sanyi, to wannan ruwan ya zama ya tare shi bai zuba ba, to a ce ya ɗauke wannan ruwan ya alwala da shi ko yi wanka na janaba masala, to karahiya ne ko ba karhanci? To shi ne aka samu zantuttuka guda biyu. Wannan misalin ruwan da yake an yi amfani da shi a cikin abin da yake ja'izi kenan, domin wanka don jin sanyi abu ne wanda yake ja'izi, ya halatta mutum ya wanka don ya ji sanyi a jikinsa. To ko ruwan da yake an yi amfani da shi a cikin abin da yake sunna kamar wankan juma'a, wankan juma'a shi wannan sunna ne. Mu a masabar mu wankan juma'a ya fi ƙarfin a ce mustahabi, ya fi ƙarfin cewa an so, amma kuma bai kai matsayin a ce wajibi ne ba, a sunna ce. To idan mutum ya wankan juma'a da ruwa sai zama ruwan nan ya tare shi, to ya ba laifi ya ɗauki wannan ruwan ya alwala da shi ko ya wanka wankan da yake na farilla, koko akwai laifi? To shi ne aka samu zantuttuka biyu. Waljuma'atu shi kenan. To ko kuma wanda aka yi amfani da shi a cikin abin da yake mustahabi kamar wankan idi, ruwan ya yi wankan idi da ruwa, wanka don zuwa idi mustahabi ne. Bari ma mu a masabarmu ko da wanda ba za shi idi ba, ko da wanda ba a nemansa da zuwa idi, ba a ce sunna ce a kan sai je idi ba, to an so ranar idi ya yi wanka don idi, kamar mace an so ta yi wanka don idi, don idi kuma ko da tana cikin janaba, wannan an so ta yi wanka don idi a zancen da yake ya fi ƙarfi. To misali ya yi wanka don idi, wankan idi bai kai wankan juma'a ba, wankan juma'a sunna ne, wankan idi ko mustahabi ne, shi yasa wankan idi a juma'a ya fi lada, ya fi lada daga wankan idi. To ya yi wanka don idi ya zama ruwan nan gaba ɗaya ya tare shi bai zuba ba a ƙasa, ya zama ruwan nan bai jirkita ba, ba wani abu nasa da yake ya sauya, da launinsa da ɗanɗanansa da ƙanshinsa duk yana nan yanda yake, to yanzu ya ɗauki wannan ruwan ya alwala da shi da karhanci ko ba karhanci? Wasu suka ce akwai karhanci in dai akwai wani ruwan, wasu suka ce ko akwai wani ruwan ba karhanci don ya ɗau wannan ya yi alwala da shi. To alhamdulillah. Kullu hayyin, duk wani abu wanda yake yana da rai fahuwa ɗahiru, to shi wannan tsarka ne, ko da alade ne ko kare, ko da alade ne tsarka ne inda yana nan da ransa. Mu a masabarmu mun dubi cewa ita rayuwa wato wata ni'ima ce ko wata baiwa ce babba ga duk wani mahaluki wanda aka bashi ita, shi yasa sai ta zamo illa ce ta a ce masa tsarka ne, shi yasa duk abin da yake wato me rai muka dauke shi cewa tsarka ne, kamar yadda hadisai da yawa kuma sun shaida ga haka. Akwai hadisai da yawa wa'inda inke in an hada su gaba ɗaya za a ga sun nuna cewa duk abu wanda yake me rai ai za a dauke shi bisa cewa tsarka ne. ya kasance mutum ko waninsa, ya kasance mutum ne ko ya kasance wani mutum, inda yana da rai to tsatsarka ne ko da kafiri ne. Najasa kafirai da aka ambata a Qur'ani najasa ce wadda take ma'anawiya, amma ba najasa ce hissiya ba. Inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da anihim hadha. To wannan najasa, najasa ce wadda take ma'anawiya ba hissiya ba, ba hissiya ce ba. To wato su dangane da kudurcewar su da kuma yanda suka dauka game da addini, ta nan ne suke najasa, amma ba wai cewa jikinsu najasa ne ba, a'a, muddin suna da ransu to tsarkaka ne su. To haka nan gumin abu mai rai, gumin duk wani abu mai rai to tsatsarka ne, ko da gumin alhinzar ko gumin kare. Haka nan yawun duk wani abu mai rai shi ma tsatsarka ne, yawun duk wani abu mai rai shi ma tsatsarka ne. Haka nan majinarsa, majinar duk wani abu mai rai ita ma tsatsarka ce. Haka nan hawayensa, haka nan kwansa, in ne yin kwai ne ya yi kwai, to wannan kwan ɗahiri ne, tsatsarka ne, ba za a ce najasa ba. Banda wanda yake maziri, gairal maziri, banda wanda yake bara gurbi da kasar zali, da zal al-mu'jamatu wadda take mai dubu ba dal ba, zal wanda yake mai da. Shi ne kwai wanda yake ya jirkita ya zamo yana doyi, to wannan kwan najasa ne, wannan shi ya zamo najasa. Amma in dai bai jirkita ba to yana nan musu zama wasa dahiri. Nunan mutum a halin da yake da rai tsatsarka ne, nunan mutum a halin da yake da rai tsatsarka ne. A nunan duk wata dabba wadda yake an halatta cin namanta to tsatsarka ne, nunan duk wata dabba da yake aka ce a cin namanta ya halatta, cin namanta ya halatta